Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan safiyar yau Alhamis 31 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 a Jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Najeriya ce kasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kansa ko daji a nahiyar Afirka A ci gaba da binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump idan aka same shi da laifi wasu jami'an diplomasiyyar kasar biyu sun miƙa bayanan shaidar su ga kwamitocin da ke bincike sannan wani sashin yaɗa labarin kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ya yi wa magoya bayansa wato albishir cewa akwai wani babban labari mai daɗi da zai fito
kanin labaran kenan aka saurara To bayan da kotun koli a Najeriya ta yi watsi da karar da dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya kai kotun to ko me ɗan Najeriya ke cewa dangane da wannan hukuncin
To ra'ayina ban ji daɗi da aka kori karar nan kuma ya kamata bangaren shari'a ai gyara duk kowa ya san waye ci zabe
wannan hukuncin da kotu ta yanke gaskiya muna farin ciki da hukuncin
A Jamhuriyar Niger kuma bangarorin siyasa sun fara tattaunawa da juna da nufin samar da maslaha da za ta ba da damar shirya zaɓukan shekarar 2020 da 2021 cikin kyakkyawan yanayi musamman ma kan abin da ya shafi tsaro.
Kun sani in ka saba da zanna ba cikin hankali ba daɗi babu cin gaba ba ci gaba gashi dama tashin hankali na tsaro ya dame mu.
Haka zalika Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin domin iyali amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Najeriya ce kasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kansa ko daji a nahiyar Afirka A cewar hukumar rashin fadakarwa da gano cutar a ƙurarren lokaci da tsadar magungunanta na daga cikin manyan dalilan da ke sa ake samun yawaitar mace-macen masu dauke da cutar ta kansa a Najeriya wacce ke yammacin nahiyar ta Afirka. Aminu Aliyu wani ƙwararren likita ne a Najeriya.
Within 2012 we had an increase in the number of incidents of cancer patients.
Yace tsakanin shekarar 2012 an samu karuwar mutanen da ke kamuwa da cutar daga adadin miliyan 12 zuwa 14 har zuwa miliyan 18 a bara amma zuwa yanzu ba a fitar da alƙaluman wannan shekara ba a irin matakan da take dauka gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wasu tsare-tsare na yaki da cutar inda kuwa farkon makon nan ta ayyana zaftar kudaden da masu dauke da cutar za su kashe wajen yin magani da kashi 50 cikin 100 Wasu jami'an diplomasiyyar Amurka biyu sun fada wa kwamitocin da ke bincike kan yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa shugaban na Amurka na kallon Ukraine a matsayin kasa mai fama da matsalar rashawa abin da yace yana kawo cikas ga harkokin diplomasiyyar Amurka wajen ganin ta kyautata dangantakarta da hukumomin Kiev tare da taimaka mata wajen yakar ƴan awarin Rasha a gabashin kasar Catherine Croft wacce ke aiki a matsayin ƙwararriya kan harkokin Ukraine a majalisar tsaron Amurka a fadar White House ta ba da shaida ga kwamitocin da ke binciken ajiyar Laraba inda ta ce a shekarar 2017 ta yi aiki kan wani shirin shugaba Trump na samar wa Ukraine makaman kariya na yaƙi sannan ta taɓa zaɓen jami'an da suka je wani taro da Trump ya yi da tsohon shugaban Ukraine Petro Poroshenko inda ta ce a duk lokutan biyu ta ji shugaba Trump na kiran Ukraine ɗin a matsayin ƙasa mai fama da matsalar rashawa jami'i na biyu da ya ba da shaida shine Christopher Anderson wanda ya ce manyan jami'ai a fadar ta White House sun taba hana jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka yin Allah wadai da matakin kwace wani jirgin ruwan Ukraine da Russia ta yi a bara. Shugaba Trump dai na musanta duk wani abu da ake zargin yayi ba daidai ba a wata ganawa da suka yi ta wayar tarho da shugaban Ukraine Zelensky a watan Yuli. Hukumomin kasar Chile sun shambaci fadar White House ta Amurka bayan da suka soke wasu tarukan koli biyu ciki hadda waɗanda wato hadda wanda shugaban Amurka Donald Trump zai halatta a watan gobe inda za su gana da shugaba Xi Jinping na China. A jiya Laraba shugaban Chile Sebastian Piñera ya fidda sanarwar inda ya ce ba za su karbi bakuncin taron tattalin arziki na haɗin kan ƙasashen yankunan Asia da Pacific ba, wanda ake kira APEC a takaice, saboda zanga-zangar masu adawa da gwamnati da ake yi a Santiago babban birnin ƙasar.
Our first concern and priority as a government is absolutely focused on first fully restoring public
shugaba Piñera cikin harshen Spanish kenan yake cewa abu na farko da ke gabanmu a matsayinmu na gwamnati shine mu maido da doka da oda, tsaron al'ummar ƙasa da tabbatar da zaman lafiya. Shugaba Trump dai ya so yayi amfani da taron wajen rattaba hannu a sashi na farko na matsayin kayya da suka cimma da China. Wani sashin yaɗa labaran kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ya yi wa magoya bayan kungiyar Albashir cewa akwai wani babban labari mai daɗi da zai fito batun da shi ne sanarwa ta farko da kungiyar ta fitar tun bayan mutuwar shugabanta Abubakar al-Baghdadi a wani samame da Amurka ta kai a ranar Lahadi. Tun da tsakar ranar jiya Laraba, sashin yaɗa labaran da ake kira Al-Furqan Foundation ya fara watsa labaran amma ba tare da ya faɗaɗa bayanansa ba. Wata kungiya mai suna site da ke tattara bayanan sirri take kuma bin diddigin kafofin sadarwar kungiyar ta ISIS ta ce tun magoya bayan ISIS suka fara yaɗa labaran a kafafen sada zumunta, inda wasu ke nuna fatan al-Baghdadi na raye yayin da wasu ke jiran su yi bikin jihadin da suke ikirarin yayi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin Twitter ya haramta amfani da shafinsa wajen tallata abubuwan da suka shafi siyasa, inda ya ce kamfanonin sada zumunta na ba masu tallata manufofi da suka shafi siyasa damar yaɗa sakonni masu haifar da rudani. A jiya Laraba, shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey ya wallafa a shafin na Twitter cewa tallata manufofi a shafukan sada zumunta na ba wasu damar da bata dace ba idan a kwatanta da abin da ake gani a sauran kafofin yaɗa labarai. Kamfanin Facebook ya sha suka tun bayan da a farkon watan nan na Oktoba ya ce ba zai tace gaskiya daga ƙarya ba a tallace-tallacen da 'yan siyasa ke wallafawa a shafin, abin da ake ganin zai iya ba su damar su tafka ƙarya iya son ransu, inda shugaban kamfanin Mark Zuckerberg ya faɗa wa majalisar dokokin Amurka a makon da ya gabata cewa 'yan siyasa na da 'yancin su faɗi albarkacin bakinsu a shafin na Twitter. Mafi akasarin kuɗaɗen da ake kashewa a tallace-tallace masu nasaba da siyasa ana ɓatar da su ne a kafafen talabijin. A da ranar 22 ga watan nan na Nuwamba, wato wata mai kamawa, sabon tsarin haramta wallafa tallan da ya shafi siyasa a Twitter zai fara aiki.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta tun bayan da kotun kolin kasar a jiya Laraba ta kori karar da dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya daukaka tare da jam'iyyarsa. Atiku da jam'iyyarsa na kalubalantar hukuncin da kotun sauraron kararrakin zabe ta yanke na watan Satumba, wacce ta jaddada nasarar shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC ya samu a zaben watan Fabrairu da aka yi a bana. Dangane da haka, wakilinmu Sala Shehu Ashaka ya zagaya birnin Abuja, inda ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan yadda suka kalli wannan hukuncin.
To ra'ayi na ban ji daɗi da aka kori ƙarar nan, kuma ya kamata ɓangaren shari'a a yi gyara, duk kowa ya san waye ci zaɓe aka murɗa, kuma ya kamata kotu su karɓa su ba mu wanda ya ci zaɓe. Shi karan kan shugaba Muhammadu Buhari ya san tainuwan waye ke yi, tainuwa ne na NPDP, wato na asali shi mai girma Atiku Abubakar.
Sunana Ismail Muhammad Idris. wannan hukunci da kotu ta yanka akan dan takarar PDP da shugaban Muhammadu Buhari da yake shugabantar kasar mu Najeriya, hukunci yayi kyau. Kuma mu dai muna fatan alheri ma wannan gwamnatin a kowane lokaci.
Sunana Rabi Abdullahi. Ita kuma karan kanta shari'ar Najeriya tana buƙatan garan bawul yanda za a zo wanda yake da gaskiya a bi masa kadin gaskiyarsa, wanda bai da gaskiya kuma a shi doka ta hukansa. Amma yaushe za a ce a yanzu kamar yanda muke gana wannan tafiya, wasu na abinda suka ga dama a ƙasa an san kuma sun cutar da ƙasan, kuma ana kallon su, wasu an kai su kotu amma sai a bi ta fayin fage a sako su ko kuma a kyale su, ana kallo ba a musu komi, sannan a ce wa ana so a fada da cin hanci da rashawa. Wannan ba kawai an da yaudare mu ne kuma an samu abin da ake so, mu dai sai dai mu ce kawai mun ban mu Allah, amma fi sabilillahi mu an yaudare mu tsakani da Allah.
Sunana Muhammad Abdullahi. Wannan hukuncin da kotu ta yanke, gaskiya muna farin ciki da hukuncin. Insha Allahu muna ga kotu ta yi adalci, saboda irin hujjojin da aka kawo mun gamsu da hujjojin. Kuma kowane lokaci muna ma gwamnati nan addu'an alheri, kuma Allah sa wurin da ba ta gani ba na kuskure Allah ya nuna mata ta gyara.
Sunana Yau Isa, a dan Bauchi mazaunin Musetu. Wannan hukunci da kotu ta yanke gaskiya ba ta adalci ba, kuma dama muna tsammanin haka. Saboda me? Saboda yanayin ƙasan. Yanayin ƙasan ba adalci, babu hukunci na gari.
To ban gane cewa kaman ba ku dama kun tsammaci haka.
To saboda yanayin ƙasan ne, yana da wahala a kai ƙaran wanda yake da mulki a hannunsa a ce kuma an kada shi, saboda shi yake da fawa kotunan nan kusan komai da komai a ƙarƙashin suke.
Sunana Ismail Yunus Abdullahi, mazaunin Usetu Abuja. Ra'ayoyin mutane wani zai gani kaman wanda yake wani bangare daga cikin bangarorin guda biyu, zai ga kaman wanda su ba su aka ba wa nasarar cin shari'a ba, zai ga kaman ko an cutar da su ko wani abu. Amma mu alhamdulillahi muna farin ciki da yadda shari'a ya kawo, kuma Allah ya taimaki Najeriya kasar mu gaba daya, Allah kuma ya taimaki shugaban kasa ya bashi damar aiwatar da duk wani nauyi da yake kansa.
Sunana Nasir Adamu Bature. Mu dama mun dade a kasar nan, muna so Allah ya kawo mu ga irin wannan lokacin da muke ciki yanzu, saboda gaskiya ni ana wa ra'ayin shine yanzu muna cikin gwamnatin da za a ce babu almubazzaranci kamar baya. Do mutane da yawa sukan yi magana suna shan wahala, to ni abinda na dauka shine ni ma ina daya daga cikin mutanen da suke shan wahala, amma wallahi bai dame ni ba, saboda na bar gwamnatin da ake yin almubazzaranci da kudi, sannan kuma ita kasan ba ta da wani fica. Yanzu kuma kasan tana da fica, sannan kuma ana shan wahala kuma ko ina a duniya, in dai za a yi gyara wallahi sai an sha wahala, saboda akwai neighbors countries kaman Ghana, mun dan samu history kadan akan shi, kaman India, saboda akwai wani wanda nake tare da shi ba India ne, wanda yake bani labari yace wallahi tallahi kafin India ta ci gaban da take da shi yanzu, wahalan da ta sha ba a magana. So da haka, to ni a wuri na abinda zan shawarci jama'a da yawa shine da ire-ire na ra'ayi, masu ra'ayi ba wai dan magana ra'ayi APC ko na abu bane, wallahi ni gangaren ma dan PDP ne baya, amma yanzu gaskiya ni ina son Buhari, saboda gaskiya mutun ne shi mai mutunci mai kima, kuma gaskiya kasan yazo gyarawa kuma muna tare da shi. Amma yawan Allah ya subhanahu wataala ya sauka, to mu mun janye wannan fatin, dama ba yan fatin bane, mu yan lon ne.
Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan dangane da hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke kan zaben shugaban kasa da aka yi a bana. To har yanzu dai muna kan batun zabe ne, amma a makwabciyar Najeriya, wato jamhuriyar Niger, inda bangarorin siyasa suka fara tattaunawa da juna da nufin samar da maslaha da za ta bada damar shirya zaɓuɓɓukan shekarar 2020 da 2021 cikin kyakkyawan yanayi a ci gaba da ƙarfafa matakin wanzar da zaman lafiya a wannan lokaci da taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin Sahel ke ƙaruwa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Barba, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a ranar Talatar da ta gabata ne bangarorin siyasar ƙasar ta Niger suka fara fuskantar juna da zumar tantauna hanyoyin kawo ƙarshen kacce-nacen da ke tsakaninsu yau shekaru kusan biyu. Lura da alamun yiwuwar samun fahimta ya sa waɗannan 'yan siyasa a ƙarƙashin shugabancin Firayim Minista Birjira Fini kiran taron manema labarai a yammacin jiya Laraba domin yi wa jama'a bayani akan wannan yunkuri, kamar yadda za a ji daga bakin tsohon Firayim Minista Shehu Amadu na ƙawancen jam'iyyu masu mulki.
Yau watanni 'yan adawa suna sha, ba su yarda ba da yadda za a tafiya wannan zaɓe mai zuwa. Kundin zaɓe bai dace da su ba, waɗansu kuma gyare-gyare ba su dace da su ba, yadda ake tafiyar da mulkin bai dace da su ba. Kai yarda da zumunci tsakanin 'yan ƙasar Niger bai dace ba, inda kai a yi zaɓe cikin lami lafiya. Farkon sani in ƙasa ba ta zamna ba cikin hankali, ba daɗi, babu cin gaba, ba ci gaba. Gashi dama tashin hankali na tsaro ya dame mu, talauci ya dame mu, harkoki da yawa sun dame mu, gwamnati tana da matsaloli da yawa. Shi ya sa aka ce yanzu a zo a zamna a tattauna waɗannan matsaloli nan duka a gyara su. To sai ga shi jiya kowa da kowa ya amince a jinanci juna, hankalin kowa ya dawo, zumunci da aminci ya dawo.
'Yan adawa waɗanda suka ƙauracewa dukkan wani zaman da ya shafi tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe sun gindaya wasu sharuɗa a matsayin wani matakin share fagen soma tattaunawa. Ahmadu Jibo Max shi ne mataimakin shugaban ƙawancen 'yan adawa na FRDDR.
Ko na zuwa nan sai NDP kullum kun ga sarakai zaune, kunga 'yan Krista zaune, kunga Jabiru zaune, sai an kare batu su tashi kuma su kakkaɓe riga su hita. Ba su gayyi ba, ba su ji ba, ba a gaya musu ba. To wanga na yin shaida, shaidan da baya magana, muka ce sai an kara shaddu da za su zuwa da ƙasan waje wanda ke ba da kuɗin su a yi siyasa, su zo su ga abin da ake ciki. ONU, India da Union Europeana su uku ga aka tsaida.
Yanzu haka 'yan hamayya da dama ne ke garkame a gidan yari saboda dalilan siyasa, in ji shugabannin 'yan adawa. Saboda haka suka buƙaci a fara sallamo su don kawo ƙarshen ƙin yardar da ke tsakanin su da masu mulki, yayin da Firayim Minista a wannan zama ya ja hankula akan buƙatar a dubi barazanar tsaron da Niger ke fuskanta a yau. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu yana ci a ƙarfe 1:18 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka tauka wai ba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun cin zarafin ƙananan yara na ci gaba da bayyana a Najeriya, inda cikin makonni uku da suka wuce aka ceto kusan mutane 1,000 da suka hada da mata da ƙananan yara da ko dai an sace ko kuma aka gasa musu aquba wuraren da ya kamata a taimaka musu su iya zama 'yan ƙasa na ƙwarai. Daga cikin wannan adadin akwai yara 9 'yan asalin jihar Kano da aka ceto a jiha Anambra, inda waɗansu suka shafe kusan shekaru 3 a wajen waɗanda suka yi rike da su, waɗanda aka bayyana cewa an canza musu sunaye da kuma addininsu. To ko a shekarun baya an sami irin wannan rahoto, inda waɗansu daga Kudu suka yi zargin cewa an sace 'yarsu aka kai ta arewacin Najeriya, inda ita ma aka canza mata suna da addini. Aka kuma yi zargin cewa an yi mata auren dole ba tare da sanin iyayenta ba, lamarin da ke ƙara ɗaukar hankalin al'umma a ciki da wajen Najeriya. Waɗansu da wakilin Lamido Abubakar ya yi hira da su a yankin kudu maso gabashin Najeriya dangane da batun sace kananan yaran da aka yi daga jihar Kano sun bayyana cewa
wannan abun babban al'amari ne wanda gaskiya ya ba mutu kasan nan kunya gaba daya a cikin irin wannan kasa ta mu Najeriya. A arewacin mu din nan gaskiya akwai sakaci da namu saboda yadda da Allah ya sa mu dinga yi da makwatan mu da baki da suka zo gare mu iyaye mu tashi tsaye yanzu mu rada irin bakin da suke tare da mu mu rada irin halayen su mu yi kokari mu dinga hada kai da yan sanda duk abin da gaba daidai ba mu ga mu sai ne kadan za samu nasara a takurta irin wannan al'amura amma in baka ba gaskiya akwai masifa babba a gaba.
Sunana Steven Ogochukwu. Kowa ya san abin da ya ba cawo yara kananan ka bar musu ga baban su da maman su suna neman su ba cawo abin da government zai an samu wanda yayin wannan ko ma kashe za kashe za kashe.
A cikin hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari, kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Ahmed Ilyasu ya bayyana matakan da suka dauka na ceto yaran.
Wannan aiki da ya gagara tuntuni ko kuma ana yin sa an kasa kare shi. Da na zo na samu labarin abin ya taba mun zuciya na. Muka samu zaratan jami'an tsaron mu da ma cancanza musu yanayi na aiki. Kowane irin laifi yanzu babban laifi bayan 'yan sanda da ke ganin su kamar DPOs da area commanders da sauransu kowane na aikin sa amma muna da 'yan sanda na musamman wani suke bin manyan laifuka. Muka fara neman bayanan asiri a kansu domin wasu daga cikin iyayen nan sun tafi Abuja ne a kowane radio da ake kira Barkati radio. To kusan experience da nake da shi da wuraren da ni aiki yawancin 'yan jaridan nan na san su sun san ni. Muka yi magana da su wasu ma ba su ba daga kasan nan ba suka ce mun ga abin da yake faruwa na bincika na samu wasu bayanai na ce musu da an taba kama mutum daya irin wannan laifi sai aka dawo da su aka turo su daga can Abuja su dawo nan mu ci gaba da bincike. Muka bi hanyoyinmu da muka shigo da su na kankace kwago da zaratan ma'aikatanmu muna bin wannan abin cikin natsuwa da hankali sai Allah ya kawo mana sa'a muka samu bayani na mai kyau muka aiki da shi. Cikin wannan bayani da muka samu muka ballako mutane wanda suke wannan abu.
Yanzu za a iya cewa kai tsaye suna hannunku kuma watakila za a ci gaba da watakila tattara bayanan bincike kafin a kai su gaban shari'a kenan.
Abin da nake so in dan kara maka haske a kai aikin laifi ko ta'addanci ko sata ko sai da makami ko garkuwa da mutane a ko'ina cikin duniya a kowace irin kabila a kowace irin ƙasa a kowane irin lungu za ka samu masu yi. Saboda haka shi aikata laifi bai da kama bai da ƙasa dan fashi duk inda kaje dan fashi ne mai aikin laifi duk inda kaje mai aikin laifi ne. Za mu ci gaba da bin kowane irin aikin laifi kamar yadda muka taso muna yi. Allah na ba mu nasara da addu'o'in mutane da addu'o'in malamai da haɗin kai na jama'a irin bayanai da suke ba mu. Akwai lambobi na musamman da muke ba mutane suna kira duk dan fashin da ya shiga hannu duk mai aikata laifi ba ma dan fashi ba ko mai garkuwa da mutane duk wanda ya shiga hannunmu wallahi doka za ta yi aiki a kansa.
Wakilinmu Madina Dauda ta kuma hira da Aisha Yasmin Zakari wata 'yar gwagwarmaya kan wannan lamari wadda ta fara da yaba matakan da Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta dauka bayan ceto yaran da aka sata a Kano.
Na san cewa akwai korafai da yawa da aka yi ta magana akan yan majalisa ba su kyauta ba amma akan wannan abu wannan motion din da shi Sanata Kabiru Gaye ya pushin kuma abin akai accepting da za su ci gaba da wannan ai Najeriya ba za mu rika jaji ba ko ba haka ba abu ya faru kuma a ce an samu response so kuma Allah dai ya sa a sa ido kuma a tabbatar yaran na an kwata musu haƙin su. Matsayina ta mace in akai magana akan yara dole ne abin ne da zai taba maka zuciya so kaga cewa wannan fa magana ake ta yara so duk wanda yake da dama ni dai a iyakar tunanina to zai sami zai iyaka bakin kokarinsa ya ga cewa ya kawo taimakonsa saboda an samu sauki akan wannan abu.
To a kungiyance me kuke yi akan ire-iren waɗannan matsalolin domin kin ga wannan shine karon farko da za a ce irin wannan ya faru a Kano. Cikin 'yan kwanakin nan ma akwai wasu 'yan makarantu da aka gano a Kaduna da ƙasar Daura a jihar Katsina da suke ɗiban 'ya'yan mutane su nuna kaman koya musu addini suke yi amma kuma a je ana muskuna ma yara, ana wulakanta su, ana yin ɗabi'u mara daɗi, domin yaran nan sun fito da kansu sun faɗi cewa luwaɗi ma ake yi da su a waɗannan makarantu. A ƙungiyance ya kuke kallon waɗannan abubuwan da ke faruwa?
Wato Hajiya Madina, wato in dai kai ɗan Najeriya ne kuma kana da damuwa akan abin da yake faruwa ga mutane, dole wannan abun ya rika tayi maka da hankali. Amma abubuwa ne wanda suke da fuskoki da dama, shine a ce problem wanda yake multifaceted, so wanda yake shi yasa ake bukatan mutane masu kishi da kuma ƙwararru a haɗu, saboda sai an haɗu ƙarfi da ƙarfe tukunna za a iya samun sauki. Ba an fara magana game da yaran da aka gano an kukkulle su da niyyar ana koya musu karatu na addini, wannan matsala ce ta mu ta arewa, musulman arewa, wanda yake mu muna tunanin a ce idan mutumin ƙauye yana ga ya sami yaro musamman namiji ne, to zai kai shi ya zauna a wuri daya a kange shi ya koyi karatun Qur'ani, shi in ya so shi kuma wannan malamin da yake koyar da shi yana yi wa malamin hidima. A wasu wuraren zaki ga ana yi bisa tsari, ya zama noma suke yi sai suna ciyar da kansu. To amma kin san da abin da yake alheri akwai kuma shara a cikin sa. Sannan kuma duk sanda zamani ya canza sai abubuwa sun canza. So yadda aka sa yaran nan a kange, so gaskiya wannan ba addinin musulunci bane. Sannan kuma magana ana luwadi da su wanda ma ya saba kaida addinin musulunci. So amma abin da ya kamata mu mu tsaya a arewa, musulman arewa, shine mu zauna mu tace tsarin, tunda akwai alheri fatan shine a sami ilimin addini, mu tace tsarin yadda yake za a samu addinin, to amma kuma an cire wannan abuses, wato cin mutunci da kuma danna haƙin dan adam musamman yaro a ciki. To wannan abu ne da ya kamata mu zauna mu kalla da kyau, saboda in aka ci gaba da haka zai kai ranar da yake ba dan uban da zai bada dan sai ce koyi karatu, in kuma karatun a gaban iyaye ne wani abin yana zai yi, wani abin ba zai yi ba. So wannan shine nauyi na da misali a ce da shekarar da ta wuce ne san ce miki nauyi ne akan shugabannin mu, amma dan naga yadda duniyar take tafiya, wasu sa'annin wasu ma mun girme su yanzu su ne shugabannin kasashen su. To tannan sai ya zama na iyayenmu da kakanninmu da shugabanninmu nake musu adalci, duk abin da suka yi na kurakurai Allah ya yafe musu, wanda suka yi na alheri Allah ya saka musu alheri. Amma mu yanzu shugabanci shine akan mu, saboda ba sai ka zama shugaban kasa ba ko ka zama gwamna, mu saboda da ƙarfinmu da ƙuruciyarmu, kuma sannan Allah ya rufa mana asiri mun dan yi karatu daidai wa daidai. So da haka nauyin shine yanzu akan mu, shi yasa ba zan ce shugabanni sai ba, saboda mu ma shugabannin ne, yawa dole mu dauki wannan responsibility. Sai kuma ta bangaren yaran nan da aka sace su daga Kano aka kai su kudanci na Nigeria, kudanci maso gabas state na Anambra, shi wannan mun kalle shi ta bangare daban, saboda sai ya zama akwai abin akwai zamba a cikin sa. Zamba in the sense that ka dauki yaro ba kawai ka ganshi akan titi yana yaho ba, yaran nan islamiya suka ji sun ji su koyi karatu, aka sace su, aka tafi da su, aka yanke musu gashi, aka canza musu suna, aka canza musu addini. So dole abin ya tayi maka da hankali, saboda dole ka san cewa abin da zaka faho ba wa mutum na farko shine tsaro.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da Lamido Abubakar da kuma Madina Dauda da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Cibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗi.
Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce Najeriya ce kasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kansa ko daji a nahiyar Afirka. A cewar hukumar, rashin faɗakarwa da gano cutar a ƙurarren lokaci da tsadar magungunanta na daga cikin manyan dalilan da ke sa ake samun yawaitar mace-macen masu ɗauke da cutar ta kansa a Najeriya wacce ke yammacin nahiyar Afirka. Wasu jami'an diplomasiyar Amurka biyu sun faɗa wa kwamitocin da ke bincike kan yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa shugaban na Amurka na kallon Ukraine a matsayin ƙasa mai fama da matsalar rashawa, abin da ya ce yana kawo cikas ga harkokin diplomasiyar Amurkan wajen ganin ta kyautata dangantakarta da hukumomin Kyiv tare da taimaka mata wajen yakar 'yan awarin Rasha a gabashin ƙasar.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci kafin mu sallama da ku muna miƙa sakon ta'aziyar mu ga daukacin iyalan Alhaji Usaini mai zabi Kumel a jihar Jigawan Najeriya. Allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu ƙarshen. Masu sauraro kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tayani gabatar da shirin sai Sidi da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique